بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Litinin ne daidai da daren 19 ga watan Juma'a al-Akhira Hijra na da shekara 1434 daidai da 28 ga watan April shekara ta 2013. Wannan shine kasan na 133 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Sahihu Muslim wallafar al-Imam Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'a ba su manta ba, muna cikin Kitabul Iman, matattarar da Imam Muslim ya taro mana hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yake ruwaito mana su, yake fassara mana su da irin fassarar da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Muna karkashin babu ardil fitani ala alqulubi, babin da ke bayani akan irin yadda fitintinu suke kai hari da barazana zuwa ga ainihin zukata domin su bata su. Muka ji cewa al'amari zai kai lokacin da fitintinu za su rinka barkowa manya-manya waɗanda za su raba mumini da imanin shi, suna kai hari zuwa ga zukata. Dukkan zuciyar da ta karbi wata fitina daga cikin waɗannan fitintinu, to shikenan ta bude wa kanta kofar karban duk wata fitina da za ta biyo bayanta. Naga sai a waye gari ire-iren waɗannan zukata sun tsotsi fitintunun tsotsar da zai zama fitintunun sun fito har sun yanyame zukatan nasu. Dukkan zuciyar da wata fitina ta taho mata amma sai ta ki karbanta, to ita kuma sai ainihin wata alama mai haske sai ta diga akan zuciyar, har a waye gari duk wata fitina da ta zo wannan zuciya ba za ta iya karbanta ba. To mun karanta hadisin farko da ya kawo a wannan babi, to sannan akwai wasu riwayoyi waɗanda malamin ya kawo, amma da yake tarbiyar jama'a a bisa ilimi ana yin ta sannu-sannu ne. Ina so daga yanzu ku kiyaye duk lokacin da muka zo kan wani hadisi wanda Imam Muslim ya kulla mishi babi yana da gutsattsarin riwayoyi, to sai na gama karance wannan hadisin da gutsattsarin riwayoyin da suka zo baya, sannan zan dawo sai in dubi sharhin gaba daya. Ina fata an gane. Kun ga kamar wannan da muka gama karantawa a jiya yana da gutsattsarin riwayoyi guda biyu waɗanda da mun gama karanta su gaba ɗaya sai zama in muka yi sharhin an fita daga babin kenan. Imam Muslim yace wa haddathana ibnu abi umara haddathana marwan al-fazari haddathana abu malik al-ashja'i ar-rabi'i qala lamma qadima hudhaifatu min indi umara jalasa fa haddathana rabi'i dan hirash yace yayin da hudhaifa ya dawo daga wurin umar sai ya zauna ya karantar da mu hadisi da irin tattaunawar da suka yi da shi da umar. Fa qala malamin mu Hudhaifatu dan Yaman yace inna amiral mu'minina ams sarkin mu'minai ajiya, wato yana nufin jiya kamar irin yadda zaka bada labari jiya, ba jiya ta jiya ba, wato a zamanin baya. Lamma jalastu ilaihi, a zamanin da ya gabata da na zauna a wurin sarkin musulmi Umar kenan, sa'ala ashabahu sai shi ainihin wato Umar sai ya tambayi jama'ar da ke kewaye da shi ayyukum yahfazu qawla rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil fitan, cikin ku wane ne ya kiyaye ya haddace wata magana da manzon Allah ya taba yi dangane da fitintunu da za su faru a ƙarshen duniya, su rinka kada imanin mutane sannan kuma suna kawo tashin tashina. Wasaqal haditha bi misli hadisi abi khalid, sai wannan ainihin wato Abu Malik al-Ashja'i ya kwararo tashi riwayar hadisi kamar irin hadisin Abu Malik. To kun ga hadisin Abu Malik shine wanda muka karanta a baya. Kun ga daga fa'idar da ke nuna a karance su gaba ɗaya shine yanzu kaga baka gane wanne ne hadisin Abu Malik ba. Shine hadisin Abu Malik shine wanda muka karanta jiya.
to za mu rinka kokari muna karanta tunda karatutukan suna fita a cikin kasar ne sai ya zama gaba ɗayan isnadojin sai a ji su dan ya zama akwai insijami tsakanin su da junan su yanzu da aka ce bi misli hadisi abi khalid to sai ka ce wanne ne hadisin abu khalid yanzu kai da kake sauraron wannan kasar din in baka samu kasar din da ya gabata a baya ba sai kai ta tantama shine hadisin da aka fara karantawa walam yadhkur tafsir abi malik a cikin wannan riwayar da muke karantawa shi bai fadi fassarar da abu malik yayi wa wannan ainihin wato hadisin ba liqaulihi murbaddan mujakhian kun san ajiya da muke karanta wannan hadisin mun ji ana tambayar malamin cewa algafata malam menene ma'anan murbaddan an fahimta mai duhu sannan mujakhian wanda ya karkata to a cikin wannan riwaya da muke karantawa ba a ruwaito wannan fassarar ba jama'a kun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimaka wa haddathani muhammad ibn al-musanna wa umaru وعمر بن علي وعقبة بن مكرم العم قالوا حدثنا محمد بن عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند الربيعي بن حراش عن حذيفة أن عمر قال من يحدثنا أو قال أيكم يحدثنا وفيهم حذيفة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال حذيفة أنا وساق الحديث كنحو حديث أبي مالك الربعي دوبا تاشي دغنا تاشي زي كل تاشي دوبا كما كان با بابا da bace nan wurin sarautar gargajiya duk wanda yake son irin ka zama sawun farko jama'a irin ka zuwa da wuri an gaya mai kullun sai an fara karatu zai tsallako ga gidansu ga makarantar وحدثني محمد بن المثنى وعمر بن علي وعقبة بن مكرم العمي قالوا حدثنا محمد بن عدي ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند الربيعي بن حراش عن حذيفة أن عمر قال من يحدثنا أو قال أيكم يحدثنا وفيهم حذيفة ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة قال حذيفة أنا وساق الحديث كنحو حديث أبي مالك الربعي وقال في الحديث قال حذيفة حدثنا حديثا ليس بالأغاليط وقال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلام كرنت إن شاء الله Imam Muslim ya karbo wannan ainihin hadisi daga malaman shi guda uku. Malamin farko al-Imam Muhammad ibn al-Musanna wanda yake shahararren malami ne da har ta Imam al-Bukhari yana yi hadisi daga gare shi. Malami na biyu al-Imam Amr dan Ali wanda aka fi sanin shi da Malam Fallas. Malami na uku shine Uqbatu dan Mukram al-Ammi. Waɗannan malaman Imam Muslim yace qalu dukkaninsu suka ce haddathana Muhammad ibn Abi Adiy. محمد بن ابي عدي يا اينهم با محدثي عن سليمان التيمي daga سليمان التيمي عن نعيم بن ابي هند شي كو يا كربو daga نعيم بن ابي هند الربيعي بن حراش daga ربيعي بن حراش kaga duk inda hadisin ya kai ya komo yana karewa ne kansa tabi'i ربيعي بن حراش ربيعي yace عن حذيفة ان عمر قال daga حذيفة Hudhaifa yake cewa lallai sayyidina Umar ya ce man yuhaddithuna aw qala ayyukum yuhaddithuna wane ne zai karanta mana hadisi ko kuwa a cikin kuwa zai hadisantar da mu wa zai ba mu labari wa fihim Hudhaifa a cikin jama'ar da Umar ke magana da su akwai sahabi Hudhaifa ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil fitna jama'a cikin kuwa ne zai ba mu labarin da manzon Allah ya fadi dangane da fitintunin ƙarshen duniya qala huzaifatu ana huzaifa yace ni ne wasaqa alhadisa binahwi hadisi abi malik sai ya kwararo hadisin kamar yadda ainihin wato kanahwi hadisi abi malik sai ya kawo hadisin kamar yadda hadisin abi malik yake ainihin ina fatan mun gane hadisin abi malik shine hadisin farko da muka fara karantawa an fahimci wannan da kyau ko to shine ainihin yake cewa wato abin nan Nu'aym dan Abi Hindin ya kawo wannan hadisin kamar riwaya Abi Malik kenan arribi'in shi ma ya karbo ta daga arribi'in wa qala fil hadisi a cikin nashi hadisin sai yace qala huzaifatu huzaifa yace haddathtuhu hadisan sai na fada wa sayyidina umar wani hadisi laysa bil aghalib wanda ba shirme bane ba bankaura bane duk abin da na fadi daidai ne wa qala yace ya'ni annahu ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shi ainihin Huzaifa yace duk wannan hadisin ya samo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu bayani anna al-islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariba wa annahu ya'rizu bainal masjidaini babin dake bayani akan cewa addinin musulunci ya fara bako ne kuma zai koma a matsayin ana kallon shi bako wa annahu ya'rizu bainal masjidaini kuma karshe addinin musulunci zai koma ya tattaru tsakanin masallacin Ka'aba da masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'anar wannan al'amarin shine a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kawo wannan addini sai aka rinka ganin cewa ya zo da wani bakon abu duk inda aka hada nashi da na sauran mabiya addinai duk inda aka hada nashi da na babiya al'adun gargajiya sai a ga nashi ya sha bamban to shine sai aka rinka ganin cewa addinin bako ne wannan karatun zai tabbatar mana cewa haka aka fara ganin addinin daga karshe waye gari ya karfu da tafiya ta tafiya kuma jahilci sai ya sake tasowa al'umma to sai ya zama duk wanda ya zo ko duk waɗanda suka zo suna aikata wannan addini a bisa yadda yake tun asali sai a sake ganin sun zo da bakon addini to idan tafiya ta tafiya hatta tsiraru da ake gani a bangarorin duniya a matsayin sun zo da bakon addini za a waye gari za a daina ganin su gaba ɗaya saboda addinin zai bace gaba ɗaya babu inda za a ga burbushin addinin sai an je inda aka fara shi shine sai an je Ka'aba sai an je masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama tafiya za ta zo haka قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن عباد حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء وأن حديث مسلم يسامو شرق مال من شميسونا الإمام محمد بن عباد الزبرقاوي الزبرقان الزبرقان المكي أصلين شو متومين قصر مكة نيسي دي كما يازو لقصر بغداد وابن أبي عمر دا الإمام ابن أبي عمر سوني مالمان دا إمام مسلم يساموان حديثي داشتن أن بجيش شي ابن أبي عمر إن أشمبايا جميعا مسلم يتشي سوبيون ننسنكر قوان حديثي ني عن مروان الفزاري دغ مروان الفزاري قال ابن عباد محمد بن عباد سيتي حدثنا مروان عن يزيد مروان يا كرنتر ده مو حديثين ده يسامو شي دغ اينهين يزيد يزيد واتو يزيد دان كيسان اليشكري شي كو يكي تشوا عن ابي هريره شي اينهين يزيد يا سامو wannan حديثي ne daga sahabi abu huraira قال أبو هريرة يجي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله إرادة أمين شن الله استبتا غريش يجي بدأ الإسلام غريبا مسلم يا فارا ينا باقوني وسيعود كما بدأ غريبا كما زي كوما كمر يد فارا باقو وحكا زي كوما أنا كلنش أباقو فطوبى للغرباء alherin Allah ya kaiwa waɗannan da ake ganin su baki ita kalmar tuba kalma ce da take da ma'anoni da dama amma dukkanin ma'anar tana tattaruwa zuwa ga abu daya shine yabo ne alheri ne kamar kace fatuba lil ghurabai alherin Allah ya kaiwa waɗanda ake ganin su bako baki to addu'a ce wato ane musu fatan waɗannan mutanen Allah ya tabbatar musu da alheri a duk inda suke kalmar tuba ana fassara ta da Hausa haka fatuba lil ghuraba ma dalla da waɗannan da ake gani baki ne nan kuma an jinjina musu ne ita ma kalmar yabo ce fatuba lil ghurabai kalmar tuba anan kuma tana daukar ma'ana wata bishiya ce a aljanna, ma'ana aljannar Allah ta tabbata ga waɗannan mutane da ake ganin su baki. Zamu dawo zamu tattauna insha Allahu ta'ala dangane da maganganun da manyan masana suka yi dangane da ita wannan kalma ta tuba din insha Allah. To na'am. Shi ne na ji haka a raina, amma ni kai na to ina jin abin nan ya faru a cikin nuskar ne. Kwarai da gaske duk abin nan ɗin ko haka yake ko? Kawo kamu. Kashi ne ce haddasana Muhammad bin Abbad وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن عباد حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن خيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة شيني أبن ديك دي دي أتكين متن وانا نسكن لأكا سامو أينه انسان لك ما حتى أتكين شرح سيدي تبتد أبو حازم لي نافات أنغان الله يتيمك تدك أتكين مغنغنون دما لمي سكي دنغني دا ina ma'anar wannan hadisi cewa ƙarshen al'amari za a waye gari musulunci ya tare kawai sai a Makka da Madina. Malai ce wa yahtamilu an yurada bil hadisi al muhajirina, ta iya yiwa wannan hadisin ana nufin falalar muhajirai ake so a fadi. Iz humul ladhina tagarrabu an awtanihim firaran bi adyanihim, wato su ne waɗanda suka yi hijira suka gudu daga ƙasashensu saboda su tsira da addininsu, do da suka je inda suka koma sai aka rinka kallon su a matsayin baki. Fa yakunu ma'anahu anna akhiraz zaman, sai zama kenan to ƙarshen wannan hadisi sai zama kenan ƙarshen zamani. Tashtaddu fihi al-mihanu 'ala al-muslimina, fitintunu da bala'o'i za su yawaitu akan musulmi. Fa yafirruna bi adyanihim, musulmi su rinka gudu da addininsu. Wayaghtaribuna an awtanihim, su rinka bakuncewa a wata kasar suna barin ainihin kasashensu. Kama fa'ala almuhajiruna, kamar yadda muhajirai suka yi. Kun san lokacin da annabi ya zo da addini a Makka, duk wanda yake bin addinin ana ganin su ƴan tsiraru ne, kuma ana kallon su sun zo da sabon abu. Da tafiya ta yi tafiya sai kuma addinin ya karbu. To ana nufin nan gaba za a sake samun al'ummar musulmi duk inda suke za a rinka kallon su masu bakin addini. Tsanani zai tsanani, su ma dole sai su rinka barin ainihin kasashensu. Wa qad warada fil hadisi qila ya rasulullah man al ghuraba, ya zo a cikin wata riwayar wannan hadisi wadda al-Imam Ahmad da Ibn Majah suka yota da isnadi ingantacce. Aka tambaye annabi aka ce su wane ne baki, kala sai ce humun nuzza'u min al-qaba'il, su ne ƴan tsiraru daga cikin kowace ƙabila, daga cikin ƙabila kaza a samu wasu ƴan kaɗan waɗanda za su ainihin zo da addinin sai a rinka ganin su sun zo da baƙon abu. Daga cikin waccan ƙabila danƙi-danƙi ƴan kaɗan dododo haka a cikin kowace ƙabila za a rinka samun wasu ƴan tsirarun mutane waɗanda za su ainihin rinka zuwa da addinin sai a rinka ganin cewa wannan fa sun zo da ainihin wato sabon addini ne. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wannan sharar fage ce wadda malamai suka yi dangane da tattaunawa akan ma'anar hadisin. Zamu zo zamu ji maganganun da suka yi masu tsawo insha Allah. Malai yace masailu ta ta'allaqu bi hadha al-hadith. Al-mas'alatu al-ula hadithu Abi Hurairah hadha min afradil musannif rahimahullah. Al-mas'alatu ath-thaniya fi takhrijihi. Wannan hadisin Abu Hurairah din da muka ji ko Muslim ne kadai ya ruwaito shi, Bukhari bai ruwaito shi ba. Amma daga cikin malamai kuma an samu Ibn Majah ya ruwaito shi, haka al-Imam Abu Awana, haka al-Imam Abu Nu'aymin, haka al-Imam al-Khatib al-Baghdadi a cikin littafin shi mai suna Tarikhu Madinati Salam, wanda aka fi sani da Tarikhu Baghdad. Al-mas'alatu ath-thalitha fi fawa'idihi, na daga cikin darussan da wannan hadisin ke karantar da mu. Minha ghurbatul islam ba'da intisharihi wa istishharihi. Addinin musulunci bayan ya yadu ya shahara, to zai koma kuma ya sake zama bako. Yanzu duk inda ka shiga a duniya zaka ga akwai musulmi, ko ina ka je zaka ga cewa addinin musulunci ya shahara. To za a waye gari duk inda ya shahara din nan kuma zai waye gari zai mutu, za a waye gari duk inda ya yadu din nan za a waye gari ba shi, sai ya zama ƴan tsiraru ne daga cikin waɗannan wurare kawai za a rinka samun inda addini yake. To sai a rinka ganin shi a matsayin sabon addini, a matsayin bako. Wa qad sabaqa anna al-islam wal iman idza iftaraqa jitama'a wa idza jitama'a iftaraqa fama huna min al-awwal fa ghurbatul islam huwa ghurbatul iman. To akwai wasu bayanai da kullum malamai suke shine menene musulunci. Musulunci shine kashe da la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ka tsaye da sallah, ka bada zakka, ka yi azumi, ka yi aikin hajji, musulunci kenan. To menene imani? Shine ka yadda da Allah, ka yadda da manzannin Allah, ka yadda da littattafan Allah, ka yadda da mala'iku, ka yadda da dukkanin kaddara mai kyanta da ainihin mara kyanta. To waɗannan rukunai na musulunci da waɗannan rukunai na imani in an so a bambance kenan. To amma a duk inda musulunci ya zo, kalmar imani bata zo ba, to imani ya shiga ƙarƙashin musulunci. A duk inda imani kalmar ta zo, kalmar musulunci bata zo ba, to imani ya shigo, musulunci ya shigo. Malam yana son ya nuna maka menene alakar wannan hadisin da babin imani da ake karatu. Sai ya ce da annabi ya ce bada al-islamu ghariban, abinda kalmar islamu take nufi a nan al-iman, kamar yana cewa ne bada al-imanu ghariban. Dan haka to da ya tabbatar maka da cewa abinda ake nufi da al-islamu a nan shine al-iman, sai ya ce wa hadha huwa wajhul mutabaqa fi dhikrihi huna. Kaji alakar da ta sa aka kawo wannan hadisin anan, shine abinda ake nufi imani ya taba kasancewa bako, to nan gaba zai zama bako. To kaji alakar kawo shi a cikin babin imani, wato wannan imani da kake ga ya yadu a yanzu ko ina. To a da tsirarun mutane ne suke da shi, to za kuma a dawo ƙarshen duniya za a sake samun ƴan tsiraru ne kaɗan suke ɗauke da shi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa minha anna fihi alaman min a'lamin nubuwa haythu akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bima sayqa'u ba'dahu. Sannan kuma wannan hadisi yana daga cikin hadisan da suke bayyana mu'jiza da kuma tabbacin annabta annabi sallallahu alaihi wa sallam. Domin kuwa ga annabi ya bada labari kuma abin ya faru kamar yadda ya fadi. Fa waqa'a kama akhbara sallallahu alaihi wa alihi sallama qala Allah azza wa jalla wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dama Allah ya ce manzon Allah baya magana son zuciya, duk abin da ya fadi to wahayi ne aka yi mishi. Fa laqad uziya as-sahabatu ridwanullahi alaihim bisababi islamihim. Haqiqa an cutar da sahabbai saboda musuluntarsu da suka yi. Wa qad kana al-kuffaru kama wasafahum Allah azza wa jalla biqawlihi innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakuna. Barka ji yadda Allah madaukakin sarki ya siffanta kafirai, yace kaga waɗanda suke kafirai ne, mujrimai ne, ƴan ta'adda, to har ma dariya suke wa ainihin mu'minai. Wa idza marru bihim yataghamazuna, idan suka zo wuce inda mu'minai suke sai su rinka musu gamzu, ma'ana sai su rinka musu tsegumi, suna nuna su gasuwa na fa, gasunan su ne kaza, su ne kaza. Wa idzan qalabu ila ahlihim, ko ila ahlihim qalabu fakihina, idan suka juya wurin ainihin iyalansu sai su juya wurin iyalansu, suna ainihin wato dariya, suna tafi da juna, ma'ana suna mukafaha, irin dariya ta mugunta wadda har ana tuntsirawa. Ko kuma malamai suka ce saboda su kafirai ƴan duniya ne, sai zama lokacin da suka wuce mu'mine su ne musu dariya, sai su koma cikin iyalansu suna cin ainihin fawake, wato suna cin ƴaƴan marmari da kayan holewa kawai. Abinda ake so a nuna maka anan, a lokacin da ainihin suke wa mu'minai dariya, kuma in suka wuce su sune zundansu, in suka koma cikin iyalansu sai su shiga gida suna dariya, dariya taƙeta, ko kuma su shiga gida kawai suna hada daularsu da cin duniyarsu. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun, idan su waɗannan mujrimai suka gansu sai su ce kun ga waɗannan batattu ne, ko kun fahimta jama'a kalmar da sarkin zazzawa ya ga mini kenan bana din nan kwanan nan cikin makon nan wai ni albani wai na batar da jama'a o kaji shi da aka ban mai da Bukhari da tafsirin Jallalaini da risala a fada shi tunda ya hau sarauta ya fiye da shekara 30 ko bismillahir rahmanir rahim bai taba karantawa ba kaji wai shine zai ce mu da ke karantar da Qur'ani da hadisi wai batar da mutane muke yi wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa ulama usu'in wa ruhbanuha yau shekara 1200 Abdullahi dan Mubarak yace suwa suka bata addini yace ba kowa bane sune sarakunan gargajiya da miyagun malamai sai ga miyagun malaman dariqa na tijjaniya yan fitiyanu da yan kungiyar izala shedanu sai ga su sun hada kai wai babantina saboda rashin kunya wai shine zai ce wai raba kan musulmi kai kaji dan izala irin shi dan iska wai shine wai zai ce wai raba kan musulmi raba kan musulmi kai yanzu dan izala yana da mutunci zai ce wani na raba kan musulmi suwa suka fara zuwa a Najeriya nan suka ce ka abuwana ka abuwana ka abuwana ka abuwana a raba masallaci a raba makabarta ma'ana ana kallon mu cewa ba mu san an yi wannan tarihin ba yanzu za a hade da dan izala shedanin dan izala da dan fitiyanu wai a ce wai ana raba kan musulmi dan uwarku ku kuna bin junan ku sallah ne ɗan iska kuna bin junan ku sallah ne ba ku bin junan ku sallah wannan na kallon wannan kafiri wannan na kallon wannan kafiri haka kuke zama amma yanzu kaje sun je wai su ne za su hade mana kai waɗannan su ne Ibn al-Mubarak kike cewa wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa ulama usu'in miyagun malamai wa ruhbanuha da masu bautar Allah da jahilci me suke karantar da mutane na addini ko kun fahimta jama'a shine wasu ƴan izala da kenan wai har sun yi waya wai suna fada balalau ga Albani yana fada da malaman izala nace to kun ga irin ta she nake ga wani can da suke magana nace to kun ga irin ta yanzu nan shi da yaje yaje ne a madadin izala a'a idan yaje ne a madadin izala izala idan tana da matsala da mu za ta tafi wurin sarkin gargajiya ne ko ko za ta zo makarantar mu ne ko za ta gayyace mu masallacin ta ne ko kun fahimta wannan yana daga magana da muka tattauna da su lokacin a ofisin Malam Balalau da muka je wa'azi yau ladin nace yau shekara 35 kenan ana zaluntar mu da sunan muna fada da izala sai wani shedani sai neme mu da fada wai kuma wai sai ya ce kawai wai mu zauna haka duk abin da yaso yayi akan mu saboda in muka yi magana sai koma yace to Albani na fada da izala mana wai shi duk inda yake shine izala a lokacin ne wai sai suke cewa wai yanzu suka fahimci abin nace dan ya ciyo ku ne yanzu su mata ci abin ya ciyo su ne shine yanzu suka fahimta amma su kansu da duk inda za a je Albani yana fada da izala me yasa wani ne zai ki Allah a cikin izala sai zo sai nemi fada da sunna wai abin da yake so duk abin da zai yi wai sai a kyale shi don aka yi mishi raddi to wai ana fada da izala don shi shine izala su kuma duk sai su gamsu a haka saboda haka ku kiyaye jama'a babu wani wanda zai taba abin da muke akai tabawa ta rashin mutunci kuma ya sa rai zamu kyale shi kuma mu uslubin fadan mu a duniyar malamai fada ne irin na malaman hadisi har abada za a yi shi sai ran da ka dawo ka tuba ka janye magana da kai dai kenan na biyu da Hausa shine irin fadan kurami kurma ba a gama fada da shi in kuka fada da kurma nan aka raba nan da shekara 10 kun hadu za a ci gaba sai dai ba a hadu haka malaman hadisi suke saboda haka abinda kullum muke cewa izala daga cikin izala ko dariqa duk wanda zai neme mu da rikici ku zaunar da shi ku ce kai eh kaga mutumin nan eh idan da ba mu da kyakkyawar fahimta da shi yanzu muna da kyakkyawar fahimta da shi idan muna da abin da muka ga ba daidai yayi ba to mu nemo shi yazo mu tattauna da shi amma cewar mu je mu kai magana ruri kaza ba za ta biya bukata ba yanzu gobe sai mu ga me su babantina za su karanta kuma su ce sunna ne waɗannan masu raunin dama dama za su bi sunna ne to dama kuma kai me fitar da kai daga cikin yan bid'a da yan al'ada dan sunna to gobe za ka zo ka karanta sunna ne ka ce musu ga sunna sannan kai ka ji wani shedani dan fitiyan wai dan dariqa ne wai zai dubi Ibn Albani wai ce wannan hadisin da'ifi ne kaji wanda tun da ran da aka haife shi a cikin hadisi da'ifi yake la hadisi da'ifi wai ni zai duba wai ce wannan hadisi da'ifi kuma shikenan a shi Albani ba zai magana ba tunda baya fara da abu dukkanin qadiyar jama'a tana koma ne zuwa ga polio ba ma san ku manta da idan ba haka ba sallar mu ta juma'a tuntun muna abun mu amma matsalar shine mun ja wa sarki da shi da salanken zazzau matsala dangane da polio iyakacin ta kenan dan haka ana zama suka kasa kawo maganar da ta sa suka tara mu sai suka fara magana polio kuma aka hana ai magana akan polio to idan kun hana ai magana anan nan kuma makaranta ta ce ma ga yadda za ku yi ku hana idan muka tashi muka kira taro na ƙara wa juna ilimi wanda duk duniyar jaridu za ta dauka ma ga yadda kuma za ku iya hana anan so kullun babban abin da yafi dacewa gare ku inda gaske kuke yi duk abin da ake tattaunawa ku tsaya a tattauna shi har a gano amma zamanin mulukiya ya wuce turawa sun ci ku da yaki turawa sun ci ku da yaki yanzu zamanin mulukiya ya wuce zamani ne na in ka isa ka fito da certificate ɗinka ka je SSS da wane ne screening ɗinka jam'iyya kaza ta yadda da kai sannan talaka su zabe ka ko kuma ka murɗe ɗayan abu biyu ne kawai ake samun mulki amma duk wani mulki da ba a same shi ta wannan ba a wannan zamanin a wannan kasar a wannan lokacin da muke baka da ikon da zaka tankwara ko mutanen gidanka balle wasu waɗanda ba abin da ya hada ka da su ba abin da ya hada ka da su nan Najeriya ce Najeriya babu mulkin gargajiya gaba ɗaya a Najeriya we are running on a democratic system of governance tsari ne na demokradiya so in kai sarkin gargajiya ne kawai ka je ka tattara waɗanda kake da iko da su da waɗanda suka kai kanka gare su amma mu muna ƴan demokradiya muna ƴan boko ka zo ka ce za ka yi mana iko a cikin ilimin mu waye kai ka ce sai abin da kake so za a bautawa kai kana yin abin da ya tabbata a wurin Allah ne jama'a kun fahimci wannan da kyau a malikiya akwai sabani ne game da aske gemu to wannan ya bagge mu irin na macuta wannan ya bagge mu irin na shedanu a ina aka faɗi wannan a malikiya ku karanta dan hodiyo mana a cikin littafin shi bayanul bida'i shaytaniya allati ahdathaha an-nasu fil millati al-muhammadiyya fi biladi hausa dan hodiyo ya rubuta gemun ku yayi daidai da irin wanda babu sabani tunda sabani ne ba ku so kuma ku har ku yanzu kun yadda da ta hakiki ne a cikin ilimi a ce an yi sabani game da matsala ku ce wai ra'ayi kaza za a bi amma kaza ba za a bi ba yaushe kuka tuba daga cewa duka daidai ne Allah ya kiyaye saboda haka jama'a ku kiyaye waɗannan maganganun wallahi addinin musulunci haka ya fara sahabbai suna cin wahala ane musu dariya ana ce musu batattu gashi wa idza ra'awhu qalu inna haula ila dallun idan so gan sai ce waɗannan fa batattu ne waɗannan batattu ne wa laqad waqa'a al-mutamassik bi dinihi fi hadha al-asr al-asib ala hali sahaba radwanullahi alaihim fi zalika me wannan littafin jama'a malamin mu ne yana nan da ran shi a Makka yanzu gashi magana da yake cewa ice masu riko da addini a wannan zamani sun waye gari sun samu kansu a hali irin halin da sahabbai suka samu kansu a wancan zamani fama aksara man yusamma bi Muhammadin wa Ahmad. Mutun nawa ne ake kiransu da Muhammad da Ahmad a cikin musulmi yanzu? Suna da yawa. Wayantasibu ila al-islam, zaka ga dukkan su Muhammadu musulmi, Ahmadu musulmi, walaysa min ahlihi, amma kuma ba shi daga cikin mutanen da suke musulunci da gaske. Bal huwa min ahlin nifaqi wa shiqaq, yana daga cikin munafikai ne waɗanda suke raba kan al'umma. Aw min du'afa'il imani, ko kuma yana daga cikin masu raunin imani. Daidanuhum, an gane, daidanuhum dinul mujrimin al-awwalin, irin addinin su, irin kirarin su, irin kirarin addinin mujrimai ne na farko. Yalmizuna, suna ainihin wato zinde, wa yagmazuna, sannan suna ainihin tsegumi, suwa suke wa al-multazimina bisunna, ga duk waɗanda suka lazimci sunna. Wa yarawnahum, suna kallon su mutakhallifina, waɗannan wai an ci baya an bar su, kansu bai waye ba, gidadawa ne. An fahimta? Wa jamidina, suna kallon su wai masu ra'ayin ƴan mazanjiya, waɗanda ba sa ci gaba. Wa asbahat shi'arus sunna bainahum ghariba, sai ya zama kirarin sunna a tsakanin irin waɗannan mutane ya zama ainihin baƙon abu ne. Fassunniyu indahum la'imun, duk mai aiki da sunna a wurinsu to abin zargi ne. Wal bid'iyyu wal khurafi bainahum karimun, sannan duk ɗan bid'a da mai kirkirar ƙarya shine abin mutuntawa a tsakaninsu. Wa asbaha al munkaru ma'rufan, mugun abu ya zama shine daidai a wurinsu. Wal ma'rufu munkar, sannan abin da yake daidai kuma shine abin kyama. Fa ayyi ghurbatin ashaddu min hadhihi al-ghurba, wacce irin baƙunta tafi tsanani fiye da wannan? Abinda aka sani a cikin addini, wai ka ji wannan ja'irin dan dariqa, wai an daga mishi littafin musannaf na Ibn Abi Shayba, wai yana cewa wai wannan ba shi daga cikin sittah sahahu, ka ji jahili. Duk duniya wanda duk ka ji ake sittah sahahu, dalili ne akan jahilcin shi, wannan ba shi daga cikin sittah sahahu. Wato kai yanzu nan jahili sai sittah sahahu dai ake hujja da su, muwatta ba ta daga cikin sittah sahahu to. Muwatta ba ta daga cikin sittah sahahu, jahili. Ma'ana Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah, wancan ɗaya shaitanin kuma sai ɗibo hadisan cikin Bukhari da Muslim ɗin, su kuma sai musu ta'wili. Haza dinul mubtadi'a, imma su ce wannan ba su yadda ba, imma in aka karanta kuma sai su yi ta'wili. Ma'ana su ba za su yadda sunna ta zo ta canza rayuwarsu daga yadda take ba, sai dai su rayuwarsu ta canza sunna. Duk abin da aka karanta in ya saba wa abin da suke akai, sai su ce ko dai bai inganta ba, ko ba su san shi ba, ko kuma a yi tawilin shi, dole ya sake dawowa zuwa ga abin da suke akai. Don haka gani nan bari nan, ba abin da zai canza su na karatu. Revolution zai zo ya canza ku, revolution zai zo ya canza ku. Matasa ku ci gaba da yin karatu, suna fuskantar barazana ne, barazana wadda tafi kowace girma fiye da tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar, saboda sun ga matasa suna ilimi. Abin da suke so shine sun fi so ku ɗauki bindiga, ku ɗauki makami, domin wannan zai ba su damar su ɗauki makami su taya ku, wannan zai ba su damar su ci kuɗi na ƙarya. Amma in suka gane karatu kuke yi, sun san ƙarshen su ya zo, sun san ƙarshen su ya zo. Don haka duk yadda za a yi, sai an ɗauke ku an kai ku fagen da nan ne za a buga. Amma fagen karatu kam wannan ba sa sha'awa. Don haka matasa za ku yi dilin ɗinsu ne da ainihin karatu, ma'ana maganinsu kaɗai za a yi da karatu ne. Duk waɗannan da kuwa gansu da waɗannan malamai maƙaryata masu gyamma na shaiɗanu, dukkaninsu za su gama wannan ɓare-ɓare nasu. Za ku ga asirinsu ya toni, za ku ga asirinsu ya toni. Malai yake cewa wa ayyu musiba yusabu biha ahlul islami aktharu min hadha, wacce musiba ce za ta samu musulmi da tafi wannan? A ce dan bid'a an maida shi ahlus sunna, ahlus sunna an maida shi dan bid'a. Mai batarwa ya zama mai shiryawa, mai shiryawa ya zama shine ainihin mai batarwa. Alkhairu fihim mahjur, duk inda suka ga alheri to sai su kaurace mishi. Ko kun fahimta jama'a? Wasunniyu bainahum madhur, mai aiki da sunna abin gudu ne, abin kyama ne, abin kyarewa ne. walisanul haqqi indahum kalil, sannan harshen gaskiya a wurin su to abinda suke gani a nakasa shi. Wadda'i ila sunna zalil, mai kira zuwa ga sunna kaskantacce ne. Yaktafi fihimul muwahhid, idan mai tauhidi yazo sai dai rinka boyewa daga gare su. Waya tatawalu bainahumul mulhid, dan ta'adda shine zai rinka aidihin fitowa da harshen shi da bakin shi da wuyan shi. Fatuba liman tamassaka bil islamil haqq, alherin Allah ya kaiwa waɗanda suka yi riko da musulunci na gaskiya. Fi misli hadhal mujtama, a irin wannan rayuwa da muke a yau. Wa hajaral khurafat, alherin Allah ya kaiwa waɗanda ke kaurecewa karirai. Wal bid'a, da bid'o'i a irin wannan zamanin. Lalle a irin wannan zamanin shine zamanin da za a tashi a yada sunna, domin masu yada bid'a sun ainihin yawa. A wannan zamanin ne za a tashi a tabbatar da gaskiya, domin masu tsai da ƙarya sun yi yawa. A wannan zamanin ne za a tashi a yada sunna Annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ina ciki da waje, yadda al'umma za su zama ala basiratin min dinihim. Ina fata an gane. Akhraja al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah an Anas ibn Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Tirmidhi ya fitar da hadisi daga Anas, yace manzon Allah ya ce ya'ti 'ala an-nasi zamanun, wani zamani zai zo ya riski mutane. As-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabidi 'ala al-jamr, wanda diye hakuri akan addinin shi a wannan zamani to zai zama kamar wanda ya danki garwashin wuta ne ya ainihin rike. Wannan hadisi sahihi ne. Karshe malam ya cike da aya alqur'ani, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, ya ubangiji karka karkatar da zukatan mu bayan ka shiryar da mu. Wa hab lana min ladunka rahma, Allah kai mana baiwar rahama daga gare ka. Innaka antal wahhab, Allah kai ne mai baiwa. Allahumma hadina fi man hadait, Allah ka shiryar da mu cikin waɗanda ka shiryar. Wa afina fi man afait, Allah ka kiyaye mu cikin waɗanda kake kiyayewa. Wa tawallana fi man tawallait, Allah ka jibince mu cikin waɗanda kake jibinta. Wa barik lana fi ma atait, Allah madaukakin sarki kai mana albarka cikin abin da ka babu. Wa qina sharra ma qadaita, Allah ka tsare mu daga sharrin abin da ka hukunta. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka, Allah kai ne kake hukunci, babu wanda ya isa hukunci akan ka. Tabarakta rabbana wa ta'alaita, albarkaka tana da yawa ya ubangijinmu, kuma daukakarka ta kai matuka. Kun ji ainihin daga cikin darusa. Sai malam yace wa minha fadlu man hajara awtanahu wa ashiratahu li ajli al-islam, wannan hadisi yana nuna mana falalar wanda ya hijira ya bar garin su, ya bar dangin shi saboda an tsangwame shi akan musulunci. Fa inna lahul janna, zai samu aljanna. Kama wa'ada Allahu ta'ala fi hadha alhadith, kamar yadda Allah ya alƙauri a cikin wannan hadisi. Kaga malam ya fassara kalmar tuba kenan da aljanna. Wa fi qawlihi azza wa jalla, haka kuma Allah ya alƙaurin aljanna ga duk wanda ya hijira ya koma zuwa ga Allah. A cikin jawabin shi da yake cewa wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi, wanda dai ya fito daga gidansu yana mai hijira zuwa ga Allah da manzon shi. Thumma yudrikuhu al-maut, sannan mutuwa ta riske shi. Faqad waqa'a ajruhu ala Allah, ladan shi ya tabbata ga Allah koda bai isa inda zai hijirar ba. Wa kana Allah ghafurur rahima, Allah ya kasance kuma mai gafara ne mai rahama ne, ma'ana tabbas Allah zai gafarta mai kuma ya mishi rahama. Malai yake cewa wallahu ta'ala a'lam bisawab wa ilayhi almarji wal ma'ab. Almas'alatu arrabi'a fi ikhtilafi ahli alilm fi ma'ana tuba, mecece ma'anar kalmar tuba? Kun ga kamar yadda nake faɗa muku a jiya, malamin hadisi in yazo ya karo da wata kalma yana duban ma'anarta ne da ta dace da hadisi, sai fassara ta kawai sai ya wuce. To amma irin wannan kalmar ita dukkanin fassarorin da aka yi wa kalmomin kalmar dukkanin su suna wayuwa ne zuwa ga ma'ana ɗaya kamar yadda zaka zo ka ji. Dan haka yana da kyau irin wannan abi a kawo fassarorin malamai gaba daya. Sai malai yake cewa ilam annahu ikhtalafa almufassiruna fi ma'ana tuba min qawlihi ta'ala, Allah ya faɗi irin wannan kalma a wani wuri a Qur'ani da yake cewa tuba lahum wa husnu ma'ab. To tuba lahum, aljannata tabbata gare su da kuma kyakkyawar makoma, ko kuma tuba lahum, alherin Allah ya tabbata gare su ko tuba lahum ma dalla gare su. To malamai suka yi fassarori yace qala ibn abi talha an ibn abbas farahun wa qurratu ayn. Ibn Abbas a cikin wannan fassara yace ma'ana tuba farin ciki da sanyin ido. Wa qala ikrimatu, ikrimatu kuma yace ni'ima malahum, ni'ima malahum ma'ana madalla da ainihin irin dukiya ko sakamako da za su samu. Wa qala ad-dhahhak, dhahhak kuma yace ghibtatul lahum wato alheri ne wanda in Allah yayi musu kowa in yaga alherin zai rinka sha'awa alherin. Wa qala ibrahim an-nakhai, ibrahim an-nakhai yace ma'ana tuba khairul lahum, alheri ya tabbata gare su. Wa qala qatada, qatada yace hiya kalimatun arabiyya yaqulu ar-rajulu tuba laka idha asabta khairan, idan ka samu alheri sai balarabe yace maka tuba laka, wato ka dace da alheri kayi ta. Wa fi riwayatin tuba lahum husna lahum, kyakkyawan sakamako ta tabbata gare su. Wa husna ma'abin ay marji, wato kuma kyakkyawan makoma ta tabbata gare su. Qala al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah, Ibn Kathir da ya kawo waɗannan maganganu gaba ɗaya sai ce wa hadhihi al-aqwalu shay'un wahidun, waɗannan fassarorin duk gaba ɗayan su ma'anar su ɗaya ne, la manafa bainaha, babu karo a tsakanin su. Domin wannan yace alherin Allah, wannan yace farin ciki, wannan yace sanyin ido, wannan yace madalla, wannan duk kaga ma'anonin suna komawa ga abu ɗaya ne. Wa qala Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radiyallahu anhu tuba lahum qala hiya ardul janna bil habasha, ainihin wato bil habashiya, a yaran kasa habasha. In aka ce tuba, to kalma ce ta habashiyanci, abinda ake nufi kasar aljanna, kasar aljanna. To wannan fassara kuma in ka dube ta tare da wata magana da malaman ilimin tafsiri suke da suke cewa dukkan Qur'ani larabci ne, to sai kuma ka kasa gane to tuba anan an ce habashiyanci ne, to ya za a iya gane yake ne. To ko su da suke wannan magana sun dawo sun ce duk wata kalma da aka gani a cikin Qur'ani wadda ba larabci ba, to a kashin gaskiya larabci ce, sai dai an samu tarayya ne tsakanin larabawa da waɗancan yaran. Wallahu alam. Malai ke cewa wa qala sa'id ibn masjuh, sa'id dan ko masjuh yace tuba ismul janna bil hindiya, da yaren indiya ne sunan aljanna kenan, kaga shi ma irin waccan dai. Wa kaza rawa suddi, haka nan malam suddi shi ma ya fadi an ikrima daga ikrima ko yace tuba lahum hiya aljanna. Wa bihi qala mujahid wa qala al-awfi an ibn abbas lamma khalaqa Allah aljanna wa faragha minha qala alladhina amanu wa amilu ssalihati tuba lahum wa husnu ma'ab, yayin da Allah ya gama halitta aljanna sai yake cewa muminai da suka yi ayyuka nagari tuba lahum wa husna ma'ab wa zalika hina a ajabathu, wato da aljanna ta burge Allah, ta kawatar da Allah shi da kanshi sai yace tuba lahu, to tuba din sai ta zama aljanna kenan. Wa qala ibn jarir, al-imam ibn jarir tabari yace haddathana ibn humayd haddathana yaqub an ja'far an shahr ibn haushab qala tuba shajaratun fil janna كل شجرة الجنة من أغصانها من وراء سور الجنة. wannan yake cewa abinda ake nufi da ainihin tuba yace wata bishiya ce a aljanna, wadda duk wata bishiya dake aljanna rassanta manya manya ne har suna ainihin fitowa ta bayan dannin aljanna din. Wannan asarin da ya kawo asari ne da'ifi, sai dai an samu ainihin wato wasu riwayo waɗanda za su ƙara ƙarfafa shi kamar yadda za ka zo ka ji, domin a cikin ainihin riwayar akwai ainihin darraj, to darraj shi kanshi akwai matsala dangane da shi, ko da yake a cikin riwaya ainihin ta gaba ce shahru dan haushab ishtahara huwa bidda'af. Wa hakaza ruwiya an abi huraira wa ibn abbas wa mughith min sumayy wa abi ishaq as-sabi'i wa ghayr wahid min as-salaf anna tuba shajaratun fil janna, haka aka ruwaito daga manyan malaman farko da yawa sun ce abinda ake nufi da tuba to bishiya ce aljanna. Fi kulli darin minha ghusnun minha, a kowane gida na aljanna akwai wani reshe na wannan bishiya kwaya ɗaya wanda ya sauka, mana bishiya ce kwaya ɗaya, amma saboda yawan rassanta da girman rassan kowanne gida akwai reshen ta guda ɗaya da ya sauka wa zakara ba'dhum anna ar-rahmana tabaaraka wa ta'ala gharasaha bi yadihi min habbati lu'lu wasu kuma ma suka ce ai Allah mai rahma da kanshi shi ya dasa wannan ainihin bishiya a cikin gidan aljanna wa amaraha an tamtadda yace mata ta miƙe te ta tsawo te ta fadi famtaddat ila haythu yasha'u Allah tabaaraka wa ta'ala ita ko te ta tsawo da fadi har zuwa inda Allah ya so wa kharajat min asliha yanabi'i anharil janna daga tushen ta ne dukkan wasu teku dukkan wasu koguna na aljanna suke bubbugowa min aslin wa khamrin wa ma'in wa labanin kogin nan na giya da kogin zuma da ruwa da kogin madara da ke cikin aljanna duk daga karkashin wannan bishiyar ne wa kad qala abdullah ibn wahab haddathana amr ibn al-harisi allah amr ibn al-harisi anna darrajan abas samhi haddathahu an abi haytham an sa'id ibn abi sa'id al-khudri marfu'an tuba shajaratun fil janna masiratu mi'ati sana tuba din nan aka ce wata bishiya ce mai girma a cikin aljanna fadinta ya kai tafiyar shekara 100 siyabu ahlil janna takhruju min akmamiha daga ainihin tsakankanin rassanta tufafin yan aljanna ainihin suke fitowa to wannan riwaya ita ce muka fara isharar cewa malamai sun tabbatar da rauninta saboda shi darraj din to amma sai dai sun nuna cewa akwai wasu hadisai waɗanda ke tabbatar da lalle akwai ainihin tabbacin magana tuba din nan a cikin aljanna gashi nan daga cikin waɗannan hadisai yace wa akhrajal imam ahmad fi musnadihi an abi sa'id al-khudri ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam anna rajulan qala ya rasulullah tuba liman ra'aka wani mutum yace wa manzon Allah ya manzon Allah tuba liman ra'aka madalla da duk wanda ya ganka wa amana bika kuma yayi imani da kai qala sai manzon Allah yace tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba thumma tuba thumma tuba liman amana bi madalla ga wanda ya ganni yayi imani da ni sannan kuma madalla sannan kuma madalla sannan kuma madalla ga wanda yayi imani da ni wa lam yarani shi ma bai ganni ba madalla da shi qala lahu rajulun to sai wani kuma daban yace wa ma tuba wannan tuba 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 da kake ta fadi ya manzon Allah me yace ne qala sai yace shajaratu fil janna masiratuha mi'atu amin bishiya ce a cikin aljanna wadda tazarar fadinta ta kai tafiyar shekara 100 siyabu ahlil janna takhruju min akmamiha daga ainihin cikin ainihin itatuwan ta ko ganyanta ainihin tufafin yan aljanna suke fitowa wa akhraja shaykhani an abi hazim an sahal ibn sa'ad anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai malam bayan ya gama kawo wadancan hadisai sai kuma zai kawo wadansu hadisai daga bukhari da muslim wadanda za su karfafi wadannan maganganu yace daga ainihin abu hazim tabi'i ne shi yace daga sahal dan sa'ad sahabi ne shi kuwa sahal yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna fil jannati shajaratan yasiru ar-rakibu fi dhilliha 100 amin a cikin aljanna akwai wata bishiya wadda mahayi dake kan wani abun hawa zai shekara 100 yana tafiya a cikin inuwarta la yaqta'uha amma ba zai iya datse ta ba ya shekara 100 yana tafiya amma ba zai iya kara inuwarta ba قال فحدثت به النعمان ابن ابي عياش الزرقي فقال حدثني ابو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان في الجنه شجره يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها اتكن الجنه akwai wata bishiya wadda mahayin ingarman doki dokin da yake dan kwararre ma'ana dokin da yake an shirya shi don gudu dan kwararrun da wakai ko raƙuma su ne waɗanda za ka ga ba su da katon ciki an hore su sun dan kware wato sun dame suna iya gudu to irin wannan mai dokin ko mai raƙumin asire mai sauri zai hauye tafiya a cikin inuwar wannan bishiya 100 amin ma ya qata'uha shekara 100 amma ba zai iya kare inuwar ba وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قول الله تعالى وظل ممدود من ذن الله نيكي تفسير قرآني سيزو كان آير واكعة da Allah yake cewa wa dhillim mamdud, da inuwa mai fadi, yan aljanna za su samu inuwa mai fadi. Qala, sai aini manzon Allah yace fil jannati shajaratu, a cikin aljanna akwai wata bishiya, yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha, matafi ko mahayi zai ainihin wato yi tafiya a cikin inuwar ta tsawon shekara 100 ba zai yanke ta ba. Wa akhraja ash-shaykhani an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi sallama fil jannati shajaratun yasiru ar-raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha iqra'u in shi'tum wa dhillim mamdud. Abu Huraira ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a cikin aljanna akwai wata bishiya wadda mahayi zai yi tafiya cikin inuwar ta shekara 100 bai kare ta ba. Manzon Allah yace in kuna son ganin haka a cikin Qur'ani ku karanta inda Allah yace wa dhillim mamdud, akwai inuwa wadda take mai tazara a cikin aljanna. Kaji tazarar inuwar za a shekara 100 ana tafiya cikin ta ba kare ta ba. Wa akhraja ibn jarir qan abi huraira qala tuba shajaratun fil janna yaqulu allah laha tafattaqi li abdi amma sha'a fatafattaqu lahu an al khayl ko bisurujha wa lujumha wa an al ibli bi azmatiha wa amma sha'a min al kiswa. To kun ji kuma ainihin wato wani hadisin wanda sahihiyar magana hadisin kikkiawa ne. Abu Huraira ne yake cewa wata bishiya a aljanna ce take da suna Tuba, wadda Allah madaukakin sarki zai ce wa wannan bishiya ta tsatsage wa bawan shi abinda bawan yake so di ya fito cikin ta, sai ta tsage, sai ainihin wato dawakai sai su fito da sirdin su da kuma linzamin su, raquma su fito su ma da linzamin su, haka nan dukkan suturar da bawa yake so sai ta fito daga cikin ainihin wato abin nan daga cikin wannan bishiyar. Qala al-jami'u afa Allahu ta'ala anhu, duk wannan karatu da muke daga sharhi ne muke karanta gashi al-bahr al-muhit as-sajjad sharhin sahih muslim, malamin duk da ya gama kawo waɗannan maganganu sai ya ce hadhihi al-aqwal fil haqiqa laysa bainaha ta'arud, waɗannan maganganun a ƙashin gaskiya babu karo a tsakaninsu, bal hiya min tanawwu'il ibarat, suna daga cikin maganganu nau'i nau'i kawai. Ko an fahimta jama'a? Ma'ana in kana karatu cikin usulut tafsir na Ibn Taymiyyah, muqaddimatun fi usulut tafsir, zaka ga Ibn Taymiyyah ya kawo irin wannan ka'idar cewa kalma ɗaya ce sai a zo fassara ta, sai kaji an fassara ta da kalmomi daban-daban amma duk ma'ana ɗaya ne. Misali ihdinas siratal mustaqim, mecece siratal mustaqim? Wasu suka ce Qur'ani, wasu suka ce musulunci, wasu suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko kun fahimta? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una. Qul bi fadlillahi, to menene fadlullah? Wasu suka ce Qur'ani, wasu suka ce manzon Allah, wasu suka ce musulunci, duk ma'anar za ta koma zuwa ga abu ɗaya ne. Don haka wannan irin sabanin fassarar ba shi daga cikin sabanin da za a ce malamai sun yi sabani a kai, sai dai nau'anta ibara ne kawai, kowa yana ƙoƙarin fito da abin ne. Ina fata an gane. Don haka malam ya ce wal lafzu muhtamalun li kulliha, wannan lafazi na Tuba zai iya ɗaukar duk waɗannan ma'anoni da aka kawo, fahamluhu ala jami'iha huwa al-aula, dan haka a dauki wannan lafazin ga dukkan waɗannan ma'anonin shi ya dace, a ce tuba lahum, alherin Allah ya tabbata gare su, aljannata tabbata gare su, farin ciki ya tabbata gare su, ni'ima Allah da yarda Allah ta tabbata gare su, duk in ka fassara daidai ne. To sai mu dawo cikin karatun Muslim, yace wa haddathani Muhammad ibn Rafi'in wal Fadl ibn Sahl al-A'raj qala haddathana Shababatu ibn Sawwar haddathana Asim wa huwa ibn Muhammad al-Umari an abihi an ibn Umara an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala innal islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariba kama bada'a wa huwa ya'rizu bayna al-masjidayn kama ta'ziru al-hayyatu fi juhriha. Wannan hadisi Muslim ya samo shi daga malamin shi mai suna Muhammad dan Rafi, Muhammad dan Rafi al-Qushairi, ma'ana garin su ɗaya da Imam Muslim kuma kabila ɗaya suka fito. والفضل بن سهل الأعرج ده مالن سهل دان واتو مالن فضل دان سهل الأعرج واتو اني مش عينين ابن لقبي ده cewa الأعرج غرغو تا ييوا غرغو دينني ina fata an gane قال حدثنا شبابة بن سوار يجي مالم من شبابة دان سوار الفزاري يا كرنتر ده مو حديثي ابو عمرو المدائني كين shiko yake cewa haddathana asim malamin mu malan asim sai muslim yace wa huwa ibn muhammadin al-umari shine asim dan muhammadin al-umari an abihi ya samu wannan hadisi daga mahaifin shi muhammad dan zaid dan abdullah dan umar dan khattabi ma'ana wannan shine me dani ga jikan sayyidina umar ya zama tattaba kunnan umar ina fata an gane shine ma'ana umar din an ibn umar ya karbo shi kuma wannan hadisi daga kakan shi umar ai daga kakan shi ibn umar anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi yace innal islam bada'a ghariban musulunci ya fara bako wa sayaudu ghariban kama bada'a zai koma yana bako ne kamar yadda ya fara wa huwa ya'rizu bainal masjidaini musulunci zai koma ya tattaru tsakanin masallatai guda biyu masallacin makka da masallacin madina kama ta'rizul hayyatu fi juhuriha kamar yadda miciji ke tattaruwa ya shige cikin ramin shi haka za a wayi gari idan miciji ya miƙe jikin shi sai kaga ya mamaye wuri mai yawa amma lokaci kadan in ya tattaru ya koma cikin rami fa sai kaga ba shi a ko ina kuma yana cikin ramin kenan to haka musulunci yanzu ya miƙe yana ko ina to za a wayi gari musulunci zai tattaru sai ya koma sai makka da madina kadai to babban abin da ni kullun nake so a fahimta an ana karatun wannan hadisin shine su waɗannan mutane da ake ce musu al-ghuraba ufa ba wai suna bibiyar menene bako suke daukowa ba kawai a addinin na musuluncin ne suke amma saboda jahilci yayi yawa an daina aiki da addinin sai a koma ana ganin addinin ya zama bako ne so ku kiyaye ba tatabbu'ul gharaib bane ba wai kawai a cikin sallah zaka dubi menene bako ka kawo ba a cikin azumi meye bako ka kawo a cikin a'a ba haka bane musuluncin ne kai kake shi wannan musuluncin ne kawai za a kalle shi a matsayin bako wannan zamanin yana daga cikin zamanin da ke taimakawa wajen waɗannan irin shegantakar yadda yake duk abin da aka zo da shi wai abin da ake kokari ayi justifying abin kawai a musulunci ba wai musulunci ya dubi abin in ba daidai bane ya ture shi dan haka ko menene kafiran duniya suke yi sai aje a samu wani sheidanin mutane wai sai ya samu wani wuri da zai makala abin a ciki malamin da yafi kowa kwarewa a wannan sheidancin a yau a duniya shine Dr. Yusuf Al-Qardawi duk shegantakar da ake yi kaf sai a kawo ta sai ya kokarin cewa to ai wannan abin akwai inda za ta samu zama misali jama'a ko mace na iya sakin namiji a musulunci babu amma a kafirci mace tana iya sakin namiji to sai ka ji sun dauko mas'alar khul'i sai su ce to ai khul'i shine sakin aure da aka baiwa mace dama ta yi wa namiji a musulunci sai a ce a koma ka arrafa mana ka ba mu definition ka fassara mana menene saki shine namiji ya bugi kirji ya ce wa matar shi ya sake ta shin mace tana iya bugun kirji kawai ta ce ta saki miji a musulunci babu tana iya bugun kirji ta ce ta yi wa miji khul'i babu hatta khul'in in za ta yi sai ta ce ko ka yadda ya ce bai yadda ba shikenan bai yiwu ba shin haka in za ka saki matarka sai ka tambaye ta ko ta yadda saboda haka kafirci ba ɗaya ba ne da musulunci yan boko ne suke kokarin wai duk abin da yau bature yake wai sai a kawo cewa to ai wannan abin ma wai ai akwai inda zai shiga wannan shegantakar har ta kai kaga karuwa tana da matsatsiyar riga a jikinta ta sa jambaki da gazal ta yi duk wani karuwanci nata in aka tashi wai sai ka ji wai an kawo hadisi wai to ai annabi ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal ai Allah mai kyau ne kuma yana son kyau kuma yanzu wannan kyau ta yi saboda haka kaga sunna ma ta yi aiki da ita duk wannan shigantakar suna nan su Qardawi suna nan suna yin ta su ainihin Dr. Tabbara a nan kasar Libya da nan kasar Maghrib al-Arabi kasar Morocco suna nan suna yin ta ma'ana wai abin da ake so a ce wai musuluncin nan ya dace da duk abin da kafirai suka zo da shi a yau. Haka zaka gansu a tashoshin Iqra, ga wani shedani ne mai tsamin baki yana nan, zaka ji shi Amr yana magana da tsamin baki. Haka zaka ga ya tara mata ya nemi su wa'azi, duk shegantakar da suke sai ce la ilaha illallah, sai kawo wani hadisi sai saka abin a ciki kawai, sai ce wannan shikenan gashi a cikin hadisi. Saboda haka za a waye gari kenan, ba wani abu wanda yake munkari wanda musulunci yake inkari sai an ce ai musulunci ma ya tabbatar da shi gashi a hadisi. Ko kun fahimci irin wannan jama'a? Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To bayan da malam ya kawo wannan sai yake cewa al-mas'alatul ula, wannan hadisi ko hadisi ibn Umar hadha min afradil musannif, wannan hadisin da muka gama karantawa na cewa ainihin wato musulunci zai waye gari ya zama bako har a koma ba a yin shi a ko ina sai a ina, sai a Makka da Madina, wannan hadisin fa ya sha bamban da wancan. Don wancan na farko yana cewa ne za a rinka samun masu yin musulunci a ko ina amma ana kallon su baki, wannan ko hadisin na biyu yana cewa bakunta za ta yi yawa har a waye gari addinin ma ya bar ko ina ya koma Makka da Madina kawai. To banda al-Imam Muslim, Abu Awana da Abu Nu'aym sun fitar da wannan hadisi, haka nan al-Imam Ibn Hibban da Bazzar sun fitar da wannan hadisi, haka nan al-Qudai a cikin littafin shi Musnad al-Shihab dukkan su sun fitar da wannan hadisi. Ina fata an gane. To al-mas'alatu ath-thalitha fi fawa'idihi minha bayan ghurbati al-Islam wa qillati al-'amilin bihi wan-nasirin lahu. Wannan hadisi yana karantar da mu musulunci zai waye gari ya zama bakon addini, a samu kuma masu aiki da shi ƴan kadan ne, masu tsayawa su jajircewa addinin ƴan kadan ne. Wa minha bayanu khuluwil ardi minhu illa bainal masjidain ash-sharifai. Wannan hadisi yana karantar da mu nan gaba za a samu ko ina ba a musulunci sai a Ka'aba da masallacin Annabi kawai. Wa minha bayanu fadlil haramain ash-sharifain haythu yabqiyani ma'qilan lil islami. Wannan hadisi yana nuna falalar Makka da Madina, domin za a waye gari nan gaba Makka da Madina za su zama nan ne madaurar addinin musulunci kawai, wato duk inda ya je ya dawo madaurar shi an sake daure shi. Wa hisnan hasinan lahu, kuma za a waye gari Makka da Madina ita ce kadai za su zama garuruka waɗanda za su tsare addini. Wa li ahlihi fi akhir az-zaman, Makka da Madina ce kawai za ta zama mafakar masu yin addini nan gaba. A yanzu ba haka bane fa, dan a yanzu in aka kunta ta kafa ba za ka gudu Makka ba, yawa ka kiyaye dan can ma gargajiya ce take aiki, ba za ka gudu Makka ba yanzu aka kunta ta. So ba a kai wannan zamanin ba, kuma a yanzu ana jin sauran burbushin musulmi a bangarori na duniya, amma za a kai wani lokaci ne wanda in tsanani ya tsanani to ko ina za a gudu sai a tafi Makka. Ina fata an gane, ko Madina. Sai yake cewa kama kana kazalika fi awwalihi, kamar yadda yake a farkon musulunci can ne maguda. Wa ila hadha yushiru ikhbaru nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama anna ru'aba ad-dajjal la yadkhuluhuma. Wannan magana ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nuni akan cewa a lokacin da ainihin dajjal zai kewaye duniya to ba zai iya shiga Makka da Madina ba. Faqad akhraja ash-shaykhani an Anas ibn Malik radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa sallama qala. Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga sahabi Anas, yace ya karbo daga Annabi, Annabi ya ce laysa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal, babu wani gari sai da ya zama jujal zai shiga garin, illa makkata wal madina, sai Makka da Madina nan ne jujal ba zai shiga ba. Walaysa lahu min niqabiha naqbun illa alayhi mal illa alayhi al malaika, kowane kwararo na Makka da Madina sai an samu mala'iku suna ainihin safina, sun ainihin wato jajirce, yahrusuna suna kare Makka da Madina. Thumma tarjifu al-madinatu bi ahliha thalatha rajafati, sannan sai Madina sai ta yi rawa su uku mutanen cikin garin su girgiza. Fayukhriju Allahu kulla kafirin wa munafiqin, duk wani kafiri da munafiki da ke cikin Madina sai ya fito. To tambayar ita ce a yanzu akwai kafirai ne da munafikai a Madina? Ba za a rasa su ba, koda kuwa zaman da suke yi zama ne wanda yake ba lallai a san su sun bayyana a matsayin kafirci ba, amma munafikai dai a Madina wannan sanannu ne. Tafi awalil Madina zaka ga anguwar ƴan Shi'a, zaka ga gine-ginen su ba sa yin masallaci, tsarin coci suke da komai da kararrawa a cikin awalil Madina. Duk mun daddauko hotunan waɗannan suna nan mun dora su akan internet, ka buga www.fnoor.com sai ka sa na hawila, da haka muka kira su kaskantattun halitta. In ka shiga awalil Madina, anguwar su Abubakar ne Siddiq a da, zaka je ka ga anguwa ce wadda ƴan Shi'a suka fi yawa, zaka ga ana kiran sallah a masallacin Annabi, sai ka ga kamar korar su ake, su kuma suna ta kada suna shiga cikin waɗannan anguwan ne. Sannan ka je zaka ji kawai kararrawa irin services yadda ka ji kristoci suke da sauransu a cikin garin Madina a awalil Madina. To ire-iren waɗannan su ne al-allamatu Badruddin al-Aini, mai sharhin Bukhari da yazo sharhin wannan wurin, sai ce su ne ƴan Shi'a ne lokacin ce wannan rawa su ne munafikan da ke ciki, su ne za su fice. Wa minha anna fil hadith ath-thani mad'u al-madinata an-nabawiyya, a cikin wannan hadisi yana nuna hadisi na biyu ya yabi Madina ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam. Ana akwai wani abu da aka saba wa mutane da shi, wallahi bai da asali, sake cewa al-madinatul munawwara bai da asali, kamar Fatima da ake ce mata Fatimatu Zahra, tare da ƴan bid'a suna sukar mu musulafiya, nan me za a ce? Ba za a ce ba, bai da asali wallahi, duk kirari ne na ƴan bid'a. Al-madinatu nabawiyya, Madina Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. أن الإيمان سيعرز إليها آخرا كما كانت مؤاكو موئلا له أولا, إيماني زي تتريه كوما مدينة كما يدى التنظام ننفر كوما دواني من إيماني ننيكي تتروه. إذ كان في أول الإسلام كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى إليها إما مهاجرا مستوطنا لها وإما متشوقا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومتعلما منه. أوان كان زمني مدينة تازم إتتي تيبير دواني من إيماني كودي يوغدين هجراء زوي زونا ko kuma yana son ganin manzon Allah ne sai ya taho, ko kuma yazo ya dauki karatu ya koma garin su, wa mutaqarriban ila Allah ta'ala ko bilqiyahu, ko kuma yazo yana mai neman kusanci ga Allah madaukakin sarki da saduwa da yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Thumma ba'adahu hakaza fi zamanin khulafa, a zamanin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu, zamanin khalifofi ma sai mutane suka rinka tasowa suna tahowa Madina, suna koyan karatu, suna samun imani da sauransu. Wa akhadha masiratul adl ko wa akhadha siratul adl minhum wa akhadha siratul adl minhum, da kuma koyan ainihin wato dabi'u na adalci daga gare su. Wa liqtida'i bi jumhuris sahaba fiha, da kuma kwaikwayan sahabbai waɗanda suka taru a Madina. Thumma biman ba'dahum min ulama'i allazina kanu surujul waqti, haka kuma bayan sahabbai sai mutane suka rinka tafiya suna haduwa da malaman Madina waɗanda sune suke haskakawa al'umma a kowane zamani. Wa a'immatul huda, kuma sune limaman shari'a. Wa akhadhi sunan almuntashira biha anhu, sannan duk sunnonin Annabi da suka wawwatse in ka je Madina zaka samu an tattara su an ana karantar da su. Dan haka fa kana kullu sabital iman wa munsharih as-sadri bihi yarhalu ilaiha, duk wani wanda imani shi ya tabbata zuciyar shi take da haske sai ya tashi ya tafi Madina. Wa yafidu alaiha, yaje ya bakunci a Madina. Thumma ba'du fi kulli waqtin, haka abin yake a kowane zamani. Ila zamanina hadha, har zuwa wannan zamanin namu. Lissalati fil masjidin nabi, mutane sukan je Madina dan su salla a masallacin Annabi. Haythu raghaba an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi shaddir rihali ilaiha, manzon Allah ya kwadaitar mutun ya shirya ta kanas ya tafi dan ya tafi Madina ko dan ya tafi masallacin. Faqad akhraja ash-shaykhani wa ghayruhuma an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi sallama la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid. Hadisi yazo cikin Bukhari da Muslim, annabi yake cewa ba a daura sirdi ayi tafiyayya
zuwa wani wuri mai daraja sai masallatai guda uku masjidi hadha masallacin annabi wal masjidil haram da masallaci mai alfarma wal masjidil aqsa da kuma masallacin qudus waɗannan sune wurare da ake tafiya dan ziyara kadai ta ibada bayan nan babu wani kabari babu wani hubbare babu wani wuri duk daraja shi da za a yi mishi tafiyayya a ce an je don a yi ibada saboda shi in ba waɗannan wurare ba ثم لزيارة قبره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم زيارة شرعية لا بدعية تسأل ننكم باين كازير كما صلى الله عليه النبي كو تسأل ننسي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا ننسي مالا يتي باء تفيا دومن زيارة قبر أنا تفيا دن زيارة ما صلى الله عليه وآله أما دقننكم سيك زيارة قبر لأنك زيارة ما صلى الله عليه وآله إتتي مقصودية kuna fahimta jama'a ziyarar masallacin annabi ita ake tafiyar to amma in ka isa kuma sai ka karasa masallacin sai ka karasa kabarin annabi sai kai ziyara ziyara ta shari'a ba ziyara ta bid'a ba ita ce ka je ka tsaya assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya ababakr assalamu alayka ya umar kai ainihin sallama ga annabi da sahabban shi guda biyu sa'annan kai salati ga ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai kuma ka wuce ka tafi duk inda kake buƙatar addu'a ba za ka fuskanci waɗannan kaburbukan ba wannan ita ce ziyara ta shari'a amma banda shafa shabbaki kaje kana goga goshinka a jikin karfe da aka yi dannin masan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kana goga da dumarka ko rawaninka wannan duk ba ziyara ce ainihin ta sunna ba haka kuma kar kaje kana roƙon manzon Allah wani abu wanda Allah ne kadai yake yi sannan kuma ba a isar da gaisuwar hajiya wance da wance hajiya na cewa hajiya mai tubani ta anguwar mu ta aiko tana gaishe ka ya manzon Allah ya shine abubuwa sai an karantar da mutane sunna jama'a sai kaga mutum wai zaka tafi aikin haji wai sai ya ce ai mun gaisuwa ga manzon Allah a inda kake din nan anan a kasar ku kai gaisuwa kai salati ga annabi Allah zai kai gare shi so amma kaga mutum ya je ya tsaya da doguwar takarda alhaji wana mai yadi wana bakanike yana gaishe ka ya manzon Allah wana tela da su wana kafinta duk sun ce in isar da gaisuwa su hajiya mai koko sun ce in gaishe ka hajiya mai tubani ita ma tana gaishe ka ya manzon Allah hajiya kanda mai ice ita ma ta ce in yi da gaisuwa haka baka ji suna yi fa wallahi haka baka ji suna yi Allah ya kuwa Allah ya kiyaye walirja'il maut biha mallan yana kawo yadda ake dalilan da ke sa aje Madina ne sannan ya halatta ka ziyarci Madina da fatan in ka je ka mutu a can la'alla Allah ta'ala yuwaffiqahu lidhalika maiwa Allah ya datar da kai ka rasu ainihin a Madina wannan dai yana daga cikin abin da sunna ta tabbatar da babu laifi ka tafi akan haka li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama raghaba fi dhalika annabi ya kwadaitar da mutuwa a Madina faqad akhraja Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Majah bi isnadin sahihin an Ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manyan malamai su Ahmad da Tirmidhi da Ibn Majah sun fitar da hadisi sahihi daga Ibn Umar yace manzon Allah ya ce man istata'a an yamuta bil Madina falyamut biha wanda duk zai iya mutuwa a Madina to ya kokari ya mutu a Madina ba a nufin fa ka je ka shafi afiya dan ka mutu a Madina a ana nufin ka je ka zauna rashin lafiya ce kake yi ma'ana duk wani sanadi da zaka san yadda zaka zo ka zauna dan ka rasu a Madina to kai sai manzon Allah yace fa inni ashfa'u liman yamutu biha dan duk wanda ya mutu a Madina to ni zan cece shi wa fi lafzin li Ahmad a cikin lafazin Ahmad man istata'a an yamuta bil Madina falyaf'al wanda duk zai iya mutuwa a Madina to yayi kokarin haka fa inni ashfa'u liman mata biha domin ni zan cece duk wanda ya mutu a Madina sai shi yasa da Madina da Makka da binnin Qudus waɗannan wurare masu tsarki dukkan su daidai ne kai fatan rasuwa a cikin su shi yasa sai da Imam al-Bukhari ya kulla babi a haka annabi Musa ajali ya taho zai dauke shi sai yana ta roƙon Allah Allah ya sa ya ƙara sa ya shiga cikin binnin Baitul Maqdis yana isa daga ya isa ciki yana isa ciki sai fadi ya rasu
manzo Allah yace da a can ne nake ba ku labari da na nuna muku kabarin shi a daidai wurin wani tudun yashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka wawakin Hausawa da tintine waka yake cewa Allah kai ni Madina in mutu can babu ne fi sai dai inda ya ƙarya da yace in mutu tare da manzon Allah mawaki yayi ƙarya manzon Allah ya riga rasu tuni Hausa ce bai iya gyara ta ba ka san jahilci yana bayyana a duk inda kake fama da shi ومنها مدح الغرباء الذين يغتربون عن اوطانهم wannan hadisi yana nuna yabawa ga ainihin wato wadanda suka zama baki suka bakunce suka bar kasashen su wa asha'irihim suka bar dangin su tabdalaban lil islam domin neman musulunci wa ahlihi da kuma mutanen musulunci fayajtami'una fi makanin yumkinuhum izhara sha'air al islam fihi sai suka je suka hadu a wurin da zai yi su iya yin addinin su na musulunci jama'a kuna fahimtar wannan ko ma'ana an kuntatawa mutane a wani wuri sai su ce shikenan bari su tafi ina ne za su je su yi addini sahabbai su suka fara yin haka da kunci ya kunci suka ga babu sarari sai annabi ya umarnin su sai suka tafi kasar Habasha suka je sai suka zauna suna bautawa Allah shikenan ko kun fahimta jama'a to dukkan mutanen da kunci ya kunci suka tare suka ba kasashen suka je wani wuri suka taru inda za su bayyana musulunci waɗannan sun zama gurabau domin can da za su je ma ba a taba ganin irin su ba dan haka sahabbai suka bayyana a fadar sarki Najashi gashi Reverend Father gashi mai sarauta gashi Krista ya zama su kadai suke sallah a cikin fadar sai ana ganin su baki to shine manzon Allah yace tuba lahum wala yubaluna bima aqbala min ad-dunya za su je su ci gaba da yin musuluncin su ba za su damu da mene ina duniya ta sa gaba su dai tunda sun samu inda suka sa gaba game da addini shikenan wama adbara minha wa inma hammuhum izharul islam abinda kawai suke so shine su bayyana musulunci wad da'watu ilayhi da kuma kira zuwa gare shi wad dhabbu anhu da kare musulunci wa muqata'atu ahli al-bid'a da yanke alaka daga yan bid'a wal khurafat da makariyata tuba lahum madalla da su thumma tuba lahum alherin Allah ya kai musu thumma tuba lahum aljannata tabbata gare su wa minha ma qalahu al-qurtubi rahimahullah فيه حجة على صحة مذهب مالك في تمسكه بعمل أهل المدينة رجل قبجي كاجي إمام القرطبي وتصوهور اللورة تتاسو مش تمالكية نعم واتومتومن دي جرما أتك مذهبي كودا ياوى يجرينا لقو دا حديثي دا قبايا انبا ساعة كيبون لوكة تنسي اللورة تتاسو مش قرطبي قرطبي الامام القرطبي با ابو عبد الله القرطبي مي تفسيري با ابو العباس القرطبي مي شرح تلخيص صحيح مسلم المفهم سيتي wannan hadisi yana tabbatar da ingancin mazhabin imam malik na ruko da aikin mutanen madina wa kaunihi hujjatan shar'iyya da kasantar da cewa aikin mutanen madina hujja ce ta shari'a wannan magana ce babba jama'a magana ce babba Ibn Hazm na fata an gane amma da ahlul madina wai aikin mutanen madina aikin mutanen madina garin walwale mana matsalar ta kuma mu fahimce ta da kyau wai yadda matsalar take shine abinda aka samu mutanen madina suke yi daidai ne kawai kai ma sai ka ci gaba da yi ko kuwa ba daidai bane mazhabin maliku da malikiya suka ce ai su mutanen madina asalin abin didda suke daga annabi suke yi to tunda daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne dukkanin abin da ya kasance suna yi to sai a ce gadan gado ne duk abin da aka ga suna yi to asali daga annabi ne dan haka sai imamu malik ya dauki wannan aikin mutanen madina ya saka shi a matsayin daya daga cikin dalilai na shari'a waɗanda ya ware guda 17 ka samu wannan littafi zaka samu sharhin su gaba daya al-jawahir as-samina fi bayani adillati alim al-madina ya lissafo su waɗannan abubuwan guda 17 ne ko 18 cewa na daga ciki duk abin da aka samu mutanen Madina suna yi to asali daga annabi ne amma malaman hadisi ba su yadda da wannan maganar ba ko kada Ibn Hazm kuwa sai da ya aje wa maganar tankokin yaki a cikin littafin shi ainihin wato abin nan na usulul fiqh ya tsaya ya wargaje matsalar ka ya gurguza al-ikamu fi usulul ahkam Ibn Hazm da kiya ta fata da Allah ba ko ba da Allah wa kuma ikamu fi usulul ahkam dan can sama sama koshi kun ganshi jama'a a cikin wannan littafin al-ihkamu fi usulil ahkam kai dalibi ne kaje ka zauna ka karanta wannan littafin Ibn Hazm sai da ya tsaya ya tattauna wannan matsalar ya nuna cewa ba ta da wani dalili a cikin shari'a duk malaman hadisi waɗanda suke bin ka'ida ta ilimin usulul fiqh kamar su al-imamu Ibn al-Qayyim al-imamu Shawkani da makamantansu duk sai da suke rugurugu da wannan matsala to sannan Ibn Hazm ya zo ya sake rubuta wani littafi sukutin da guda gashi nan as-sadi' fi ar-radd 'ala man qala bil qiyas wal ra'y wat taqlid wal istihsani wat ta'lili duk da su Imam Malik yake a bisa ire-iren waɗannan ka'idojin a takeicen takeitawa jama'a aikin da aka samu mutanen Madina suna yi ba zai iya zama hujja akan al'ummar duniya gaba ɗaya ba domin su mutanen Madina Allah bai alƙawarin tsare su akan cewa ba za su kauce daga kan abin da Annabi yake akai ba domin su wani bangare ne na al'umma Allah ya alƙawarin zai tsare al'umma Annabi ne daga bacewa su gaba daya amma bai alƙawarin wasu bangare nasu ba dan haka Qurtubi ya tattauna wannan mas'alar wadda ainihin wato yake ganin cewa gaskiya saboda Allah ai wannan maganar da ta nan mai inganci ce to amma malam ya dibo wasu maganganu na Ibn Taymiyyah waɗanda Ibn Taymiyyah ya tsaya yayi tahqiqi dangane da ainihin mas'alar ina so zan dan tattauna mana magana a ma'anancen ta kawai gashi yace at-tahqiqu fi mas'alati ijma'i ahli al-Madina أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم وذلك أن إجماعهم على أربع مراتب gaskiyar magana dangane da mutanen Madina aka same su dukkanin su suna aikata kaza misali sai ka je Madina ka gansu a sallah gaba ɗayan su suna miƙe yatsan su kuma suna kadawa a tahiyya ko zaka iya daukar wannan ya zama ainihin hujja Ibn Taymiyyah yace a akwai nazari tukuna da za a yi wa mas'alar domin ka sani daga cikin ayyukan da mutanen Madina suka hadu suke yi gaba daya akwai abin da sauran musulmi ma gaba daya suna yi to kaga wannan ba mutanen Madina kadai suka kadaitu da shi ba akwai kuma abin da mutanen Madina suna yi kuma mafi yawancin musulmi suna yin shi akwai abin da yake kuma hatta wannan abin da mutanen Madina din suke yi to wasu daga cikin musulmi ne kawai yan tsiraru suke yi dan haka sai yace hakikanin al'amari abin duk da aka samu daga ainihin ayyukan mutanen Madina to nau'i hudu ne al'ula yake cewa ma yajri majran naqal an annabi sallallahu alaihi wa sallama mislu naqalihim li miqdari sa' wal mud وترك صدقة الخضروات والأحباس فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء أما الشافعي وأحمد وأصحابهما فهذا حجة عندهم بلا نزاع كما هو عند مالك وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه قال أبو يوسف هو أجل أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لما اجتمع بمالك وسأله عن الصاع والمد فأمر مالك أهل المدينة بإحضار صاعيهم سعانهم وذكروا له إسنادها إلى أن أسلافهم فقال أترى هؤلاء يكذبون قال لا قال فأنا حررت هذه السعان فوجدتها خمسة أرطل وثلث بأرطالكم يا أهل العراق معناه daga cikin mas'alolin mutanen Madina akwai abin da mutanen Madina za su haɗu a kai wannan za a iya ainihin cewa ijma'in su na farko kenan misali sa'i shine ma'auni na zakar fid da kai da sauran ma'auni. Wannan da aka samu na mutanen Madina to sauran musulmi za su iya dauka, domin an bincika an ga cewa sa'ida muddun nabiyin Madina wannan da suke amfani da shi a kowane zamani sun samo shi ne kunne ya girma kaka daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Almartabatu thaniya al'amal alqadim bil Madina qabla maqtal Uthman fa hadha hujjatu fi madhhab Malik wa huwa almansus alaihi an Shafi'i. Sai abubuwan da aka samu mutanen Madina suna yi tintini kafin a kashe Uthman, domin kashe Uthman shi ya wargaza kan musulmi suka fara fada, aka rinka samun ra'ayoyi da san zuciya kuma sun rinka biyo baya. To duk abin da aka samu mutanen Madina suna yi kafin kisan Uthman, to za a iya cewa wannan ya tabbata a matsayin aikin mutanen Madina. Almartabatu salisa idza ta'arada fil mas'ala dalilan ka hadithaini wa qiyasaini juhila ayyako جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع، فمذهب مالك وشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة. إذا أكثر سامو أكركشون وتمس ألا قادليل قدابي كما حديث قدابي وانيا تشي كذا أما كمون نينا تشي وآآ سيأك كاسا غانا وانين يفديدي tose a dubi mutanen Madina da wanne suke aiki. Imam Malik yace abinda aka samu mutanen Madina sune to kawai da shi za a yi.